que joue la vie est chère.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Litini 21 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Sarfilu da kanin labarai.
To dabban mutane suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin Jamhuriyar Nijar a ranar Lahadi. Domin nuna goyon baya ga jami'in mulki yayin da shugabannin sojan ke kokarin rike mulki tsawon shekaru uku. Mutane biyu ne suka jakata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin da tarkacin jirgin kiran mara matuki da sojojin saman Rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnatin yankin. Haka kuma za a ji cewa kasashen Rasha da China za su yi kokarin samun karin karfin siyasa tattalin arziki a kasashe masu tasowa a taron kolin da za a yi Afirka ta Kudu a wannan makon.
To kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a je wato bayanan masharhanta bayan da ECOWAS ta yi watsi da tayin wa'adin da sojojin juyin mulkin Niger suka yi dan maido da mulkin kasar ta farkin demokradiyya.
Ta yaya za a yi amfani da yaki ma a cimma wata nasara da za ta zama mai dorewa bayan jama'ar da suke duk hada a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake son a cimma.
Za kuma a ji yadda wasu sabbin ministoci da aka nada a yau a Najeriya suke shirin fuskantar yiwa kasar hidima.
Duk wanda ya kafi mukami na ministan tarayya a Najeriya da zai kama yadda shugaban kasa ya faɗa a can ba yana wakiltar jasa ba ne.
Kazalika za a ji cewa wani harin kwantan bauna ya yi sanadiyar rasa rayukan wasu sojoji a Nijar. Muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Babangida Jibril shirya kuma zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta sakonnin email. Amma yanzu za mu fara da shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Dabban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin Jamhuriyar Nijar a Lahadin da ta gabata domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata wanda shugabannin su ya gargadin kasa London daga waje yayin da yake bada shawarar mika mulki na tsawon shekaru uku. Masu zanga-zanga dai sun yi tarayyar taken adawa ga tsohon mulkin mallaka Faransa da kuma kungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka. Wacce ke nazarin yiwuwar yunkurin soja na mairo da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa idan har tattaunawar da shugabannin da suka yi juyin mulkin ta cimma ruwa. Sabbin shugabannin sojoji na kasar da ke yankin Sahel sun haramta zanga-zanga a hukumance, amma aikace wasu masu goyon bayan juyin mulkin kadai ake halattawa yin zanga-zangar. Taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar Janar Abdulrahman Tiani ya yi gargadin cewa kutsen da sojin kasashen waje suke shirin yi a Nijar ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa ba ne. Mutane biyu ne suka jikkata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin da tarkacin jirgin Ukraine mara matuki da sojin saman Rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnan yankin. Jami'an Rasha sun bayyana cewa Ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai a yankunan Moscow da Kaluga. Hare-haren ta sama ya hana zirga-zirgar jiragen sama a Ospilayen tashi da saukar jiragen sama na Rasha na wani ɗan lokaci, amma daga baya aka ci gaba da gudanar da ayyukan. Kasashen Rasha da Ukraine dai sun yi amfani da jirage marasa matukarin tunkarar junansu tare da yin barna sakamakon tarkacin jiragen da suka faɗo. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya gorewa 'yan majalisar dokokin kasar Denmark a yayin da yake musu jawabi a birnin Copenhagen a yau Litinin, kwana guda bayan da Denmark da Netherlands suka sanar da baiwa sojojin Ukraine jirgin yaƙi samfarin F-16 kirar Amurka. Kasashen Rasha da China za su yi kokarin samun karfin siyasar tattalin arziki a kasashe masu tasowa a taron kolin da za a yi Afirka ta Kudu a wannan makon. Shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashen BRICS na Brazil da Rasha da India da China da kuma Afirka ta Kudu za su yi taruka na kwanaki uku a birnin Johannesburg. Faraministan ƙasar China Xi Jinping na halarta taron domin jaddada burin diplomasiya da ƙasarsa ta zuba a cikin kungiyar a matsayin wata hanya ta cin burinta. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin zai bayyana ta wani hoton bidiyo bayan da ya gaza yin tafiya zuwa Afirka ta Kudu sakamakon sammacin kame shi da kotun ƙasa da ƙasa ta yi masa.
Tonan Balajima Bisar Filili sake dawowa da karanto sauran labaran. Amma kafin nan za mu kawo muku rahotonmu na farko. Kungiyar ECOWAS ta yi watsi da shirin nika mulki a shekaru uku da sojojin Niger suka ɗiba wa kansu. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kungiyar ta ECOWAS ta ce samsam ba zai yiwu ba. Wadin shekaru ukun da sojojin Niger suka ɗiba na sake mai da ƙasar bisa tsarin demokradiyya. Kwamishinan siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdul Fattah Musa ya yi ƙarin bayani.
Niger had a new constitution in 2010. It was revised in 2017.
Jamhuriyar Niger ta yi sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. An sake yin bitarsa a shekarar 2017. Wani irin gagarumin sauyi kake bukata a cikin shugabanci da zaka bukaci kankan gema dafin iko har na shekaru uku. Sojojin juyin mulkin a Niger fa tamkar suna gaya wa ECOWAS ne cewa mu yi duk abin da za mu yi. A wasu kasashen Afirka ta yamma da ke karkashin mulkin soja sun maye shekaru uku, amma har yanzu suna hankoran neman karin watanni 18. Ko zababban shugaban kasa a Najeriya fa wa'adin mulkin sa shekaru hudu ne. Saboda haka wani halacci sojojin Niger ke da shi na san yin mulki har shekaru uku. Mun san kuma ba a nan za a tsaya ba. Wannan kwarakwara ba zai yiwu ba. Saboda haka ECOWAS na son dole ne a sake maido da Niger bisa tsarin doka. Wannan shine matsayin mu.
A bai dai sojojin Niger din nan ba su ma ba da kafar yin magana da ku ba. Amma yanzu gashi har ma suna sauraron ku. Har ma sun ayyana mai da kasar bisa doron tsarin mulki cikin shekaru uku. Shin wannan bai wadatar da ku ba?
Ukar irin wannan mataki na gaban kai babu tuntuɓa na nuna ba su da aniyar mai dole tsarin mulki a gajeren lokaci. Shin ya kamata yanzu sojojin nan na Niger su ce suna bukatar shekaru uku? Da wace irin hujja kuma a wannan dalili? Kama karya kenan. Wannan takalar fada ne. Tamkar suna gaya mana mu yi duk abin da za mu yi ne. Mu a ECOWAS muna fada wa sojojin Niger ba zai yiwu su yi duk abin da suka ga dama ba. Domin jamhuriyar Niger ta sanya hannu akan yarjejeniyar ECOWAS kuma dole a kare kana a mutunta waɗannan yarjejeniyoyi.
Kalaman kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdul Fattah Musa. Farfesa Faruk Bibi Faruk masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja.
Matakan da ake dauka na ECOWAS akan Niger, mutanen cikin Niger ba su karbe shi ba ko ba san shi suke ba ko ba su yarda da shi ba. Haka mutanen da suke da bodoji da Niger kama su Nigeria, mutane a ƙasa ba su karbe shi ba, ba kaunatar su suke ba. To ta yaya za a yi amfani da yaki ma a cimma wata nasara da za ta zama mai dorewa bayan jama'ar da suke duk hada a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake san a cimma. A ƙarshe idan ECOWAS da take ta abin nan kamar dole sai ta yi amfani da soja ta cimma wannan bukata, to koda ta shiga da soja sai dai ta samu bukata daya, wato kasar Niger ta farraka, kasar Nigeria ma musamman ita ma ta farraka.
Farfesa Faruk Bibi Faruk, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To an gaishe ka Malam Hassan Kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga sarfili da sauran labaran duniya.
Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci kasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimaka mutanen Sudan da suka makale a wata-watanni ana gubza fada tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafin, babban sakataren kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa, ya shaida kamfanin lantin labarai na Associated Press jiya Lahadi cewa kungiyoyin sun samu kashi 7 cikin 100 kawai na dala miliyan 45 da suka nemi taimakon waɗanda ke cikin ƙasar Sudan. Ya yi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga al'ummar Sudan kamar yadda suke a lokacin da suke gaggawa taimakawa inda suke tserewa daga mamayar da Rasha ta Ukraine a bara. Sudan ta fara cikin rudani a cikin watan Afrilu lokacin da rikici ya barke tsakanin sojoji da karin sa kai na RSF. Kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da kasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi 5 cikin 100. Dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Russia ta fice da gargaje na baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa kasashen waje. Haka ma yanayi na El Nino na kawo cikas ga noman shinkafa. Yanzu farashin shinkafa ya tashi goren zabi kuma hakan na jefa masu rauni a wasu kasashe matalauta cikin hadari. Farashin shinkafar Vietnam al misali ya kai na sama da shekaru 15. Tun ma kafin takunkumin na India kasashe sun riga sun fara sayen shinkafa cikin hazaka a tsammanin karancin abinci daga baya lokacin da El Nino ya afkawa. Yana haifar da abarewa gudata da hau farashin kayayyaki. Daga ƙarshe a yulitin hukumomin Isra'ila sun ce wani da ake zargin Falastiniya ne ya kai hari ya kashe wata mata tare da raunata wani mutum a yankin yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye. Rundunar sojin Isra'ila ta ce an yi harbe-harbe a kusa da birnin Hebron kuma an harbo su ne daga wata mota da ke wucewa. Rundunar sojin ta ce dakarun suna ci gaba da neman waɗanda ake zargi da kafa shingayen bincike a yankin. Harin na ranar Litinin ya biyo bayan harbin da aka yi wa wasu 'yan Isra'ilawa biyu a ranar Asabar a yammacin kogin Jordan.
Filo Hashin Gumel kenan ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma za mu saki waiwayar rahotannin mu. A yau shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da majalisar ministoci da za su taya shi gudanar da ayyukan kasa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya hada mana.
For the new discharge as Minister of the Federal Republic of Nigeria.
Muryoyi wasu sababbin ministoci kenan a lokacin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana rantsar da su a fadar gwamnati a gaban sa. Shugaban Tinubu bayan da ya rantsar da su ko ya kaddamar da majalisar ministoci ta gwamnatin sa, yayi kira ga ministocin Chancellor Amana su san cewa ƴan Najeriya da duniya baki daya an sa ido akan su a ga irin rawar da za su taka domin tabbatar da an kawo sabon fatar da ya ta yin ikirari a lokacin da yana kamfe kafin a zabe shi. Ya kuma kwatanta musu cewa su wakilan tarayyar Najeriya ne ba wani bangare ko waɗansu jihohi ba.
Minister of Federal Republic you are, not minister of a region or minister of a particular state.
Bayan kammala buki na rantsarwar na tuntuɓi Alhaji Ahmed Uba Mai Gari, wanda shi ne sabon minister mai kula da ayyukan bunƙasa ƙarafa na ƙasa, domin jin yadda ya ɗauki wannan nauyin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗora masu.
Duk wanda ya kaɓi ukami na ministan tarayya Najeriya, balle kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa a can, ba yana wakiltar jasa ba ne ko ko yana wakiltar ƙabilarsa. Idan aiki za a yi wa ƙasa, to dole sai ka rabu da wayannan matakai, ka bar jiha, ka bar yanki, ka bar ƙabila, ka rungumi ƙasa domin a ciyar da ƙasa gaba.
Me ake fatar a gani sabo a wannan ma'aikatar da aka baka da irin aikin ci gaba ko rayar al'umma da za ku gabatar ko za ku gudanar a gurin?
Wannan yana cikin wurare da al'umman Najeriya ya kamata su mai da hankali, domin kusan shekaru 60 kenan da ake kan dogaro ga hanya guda ɗaya cilo na samun kuɗin shiga, wato man fetur da gas. Ko gas ɗin ma ba aiki sosai akai akai ba. To wannan alama ne na cewa an samu ƙwararru wadda za su farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya insha Allah.
Haka kuma Barista Bello Goroyo, ministan ma'aikatar ruwa ta Najeriya, ya yi mun tsokaci akan yadda ya ɗauki wannan nauyin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗora masu.
To a matsayina na wanda shugaban ƙasa ya ɗora ma wannan aiki, na ɗauke shi a matsayin jan aiki wanda dole sai na jajirce kuma na iya kai na domin in tabbatar da cewa na bada gudunmuwa da ta dace domin kasan mu ta ci gaba domin mu hidda kanmu da ƴaƴanmu da jikokinmu daga cikin matsaloli da ake fuskanta a halin yanzu. Dauke cewa wannan abu bai sauki bane, na dauke shi abu ne wanda yake babba ne, kuma da yadda Allah da addu'o'i da al'ummar Najeriya suke yi, insha Allah za mu ci nasarar wannan tafiya kuma za a samu mafita da yadda Allah.
Yanzu babban aiki da ke gaban shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na tabbatar da cewa waɗansu sababbin ma'aikatu da aka kirkiro ko kuma aka raba su za a samu musu wurin aiki nan take domin su fara gudanarwa ayyukan da ake fatar kasa na neman su yi musu a daidai wannan lokaci da ya ce shi kansa cewa ana bukatar kowane ɗan kasa ya ɗora ɗamara domin tabbatar da an doshi matsalolin da ke neman durƙusa da Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Tare da mu Umar Faruk Musa. Yan Senegal a jamhuriyar Niger, wani harin ta'addanci da aka kai a ƙauyukan Tilaberi ya yi sanadin rasuwar jami'an tsaro da dama lokacin da suke ƙoƙarin kwato dabbobin da maharan suka sace a karkarar Anzuru. Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani akan wannan al'amari ba, amma wasu majiyoyi na cewa an halaka 'yan ta'adda da dama. Ga su Lemoni Mumini Barma ta ci gaban rahoton.
Dimbin 'yan bandiga da ke kan babura ne suka afkawa garuruwan da suka hada da Duku Sarahu, da Duku Makani, da Duku Kwaratagi na karkarar Anzuru a yammacin jiya Lahadi a kokarin su na kore ilahirin garken bisashen jama'a. Sanar da jami'an tsaro ke da wuya suka bi sawun 'yan bandigar domin kwato dabbobin da suka sata. Sai dai kuma askarawan na Niger sun yi kicibisu da su a wani wurin da suka musu kwanton bauna, inda aka dauki lokaci mai tsawo ana gumurzu. Yunkurin jin ta bakin shugaban da'irar Anzuru ya citira domin wayarsa a kashe. To amma alkaliman kafar labaran al'amuran tsaro ta Info Militaire na cewa jami'an tsaron Gar National 10 ne suka kwanta dama, wasu hudu suka ji rauni sanadiyar wannan al'amari, yayin da suka yi nasarar kwato dabbobin da aka sace tare da karkashe dimbin 'yan ta'addan da kawo yanzu ba bayyana adadinsu ba. Kungiyoyin ta'addancin yankin Sahel da ke da sansani a wasu sassan kasashen Mali da Burkina Faso sun zazzafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan a jihar Tilaberi, abinda wasu ke alakantawa da matakin janye jami'an tsaro daga sassan jihar don karfafa matakan tsaro a birnin Yamai sakamakon barazanar amfani da karfin sojan da kungiyar sai da yawo ta ayyana a rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Kodayake wasu 'yan Niger na fassara wannan yanayi na tabarbarewar tsaro a matsayin wani makircin da suke zargin Faransa da kullawa don bata sunan majalisar soja ta CNSP a idan 'yan kasa. Shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Saidu, wanda ya nuna damuwa da abubuwan da ke faruwa, na mai shawartar mahukunta da al'umma kan maganar haɗa kai.
Abinda muke tambaya ga ma'aikanta na soji su ne su ƙara ƙarfafa tsaro, su ƙara ɗarme ɗamara ta ceton ƙasa, su ƙara ɗarme ɗamara ta kare iyakokinmu da ta'addanci. Su kuma talakawa su tabbatar da irin wanga abu ko alama kai ya sarar da su. Ga kawo goyon baya ga mahukumta wanga na soji abu ne wanda zai wuce insha Allah, amma ana nema a samu baraka ne tsakanin talakawa da hukumomi, shi sa ake kawo waɗanga hare-hare.
A wani labarin da ke da nasaba da dambarwar siyasar da ake ciki a jamhuriyar Niger, majalisar soja ta CNSP ta musanta labarin da ke cewa ta buƙaci ECOWAS ta shigar da tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu a jerin waɗanda za a tantauna da su a zaman sulhun da aka sa gaba. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To akai da Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa da.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawa da wakilin mu Madina Dauda ta yi da wani dan majalisa mai wakiltar mazabar Misau da Damba a jihar Bauchi, Aliyu Baffa Misau, dangane da batun ƙarin kuɗin makarantu da wasu makarantu a Najeriya suka fara yi, lamarin da kuma ya haifar da kace na ce musamman ma daga bangaren iyaye da kuma dalibai ba tare da na ja ku da nisa ba ga Madina Dauda tare da bakon namu
a yayin da ake ci gaba da tabarbarewar tsadar rayuwa a kasar wasu cibiyoyin ilimi sun sanar da ƙarin kuɗin makaranta yayin da wasu ke shirin yin haka domin tankarar illar cire tallafin man fetur wannan mataki ya jefa yawa-yawan iyaye cikin zullumi a yayin da ake dab da komawa makarantun primary da secondary a watan Satumban nan mai kamawa wannan ne yasa dan majalisa mai wakiltar mazabar Misau da Damban a jihar Bauchi Aliyu Baffa Misau kawo kuduri a zauren majalisar wakilai dake cewa a soke duk wani batu na biyan kuɗin makaranta a kasar baki daya a wata hira ta musamman da muryar Amurka Honorable Baffa Misau yayi bayanin hujjojin da yasa ya kawo wannan kudirin
da farko zan gode Allah cewa ni biya na akai ne lokacin da nake primary school tiku wani dawaini na ta primary school karamar hukuma ta local education authority na ita ta dauki nauyi lokacin da na zo zan yi secondary school anan aka saki daukan nauyi na da tafi secondary school ne karatu aka ban ɗakin kwana aka ban katifa aka ban kujera aka ban littafi ban biya kuɗin makaranta ba na tafi jami'a a Madubin University Zaria aka ban ɗaki aka ban accommodation aka ban scholarship naira 750 a ciki nake iya biyan dukkan dawainiyata lokacin da na tafi bautar kasa an tallafa mu kafin na gama bautar kasa na samu aiki a guri uku ko hudu ashe ni al'umma ita ta koyar da ni al'umma da gwamnati su suka rene to ina yau in an ce za a tsawwala a abin na fito daga jihar Bauchi tana ɗaya daga cikin jihohi da suke da out of school children mu ne na farko a Najeriya da yara ba sa zuwa makaranta ba don komai ba saboda talauci saboda abin ya faɗu sai a ce kuma yau ɗan abin ma da gwamnatin tarayyar take yi na naira 45,000 ta rufe ido ta ce kawai amma mai da shi 100,000 yanzu ku duba jama'a yau wani abu ne mutane suke cikin haicinsu babu wanda yake ganin hannunsa ko bayan hannun shi kasa ta ruɗe tattalin arzikin ya kwace ɗan labai ba abin da yake da sauki to yau a yau ɗin kuma a ce ɗan talaka wanda dama unity schools akan ɗauki waɗanda suke da ilimi ne a kai su unity schools sai ya kasance yau masu ilimin da aka ware a primary schools ɗin yau ba za su yi zuwa unity schools ba fi sabilin ayi wannan yayi ƙarin baiwa
wannan batu da ka taɓo honorable batu ne gaskiyar magana da yake damun al'umma musamman a yanzu cewa akasarin ire-iren masu wannan shugabanci ko suke rike da madafin iko a kasar nan kamar yadda kai bayani gwamnati ce ta yi musu kome na ilimi a da yanzu suke rike da madafin ikon ina gizo ke takanne da su ba za su iya tuna abin da aka yi a baya ba na su kyautata wa sha'anin ilimin kamar yadda aka koyar da su
kowa da irin nashi tunaninsu shine mun hai ko kuma na hai ko kuma ya hai saboda haka ai faruwar su da kasa amma fa shi din ma yanzu da yake wannan kujerar ai yana cin dan karen wahala yanzu yau in dan sa yana jami'a mi dauka Best University ko Nile ko Skyline University in kana da daku a yadi sai ka biya miliyan biyu zuwa uku to shi fi din shi in yau da kai yana da ayya biyar kana magana miliyan goma sha biyar bai kamata a ce mu hau saman ko mu dauke kurangar da na kasan mu za su taka matakalar su so ba bai ba ina jawo hankalin shugabanni kan cewar su ji tsoron Allah sa ilimin nan a gabatin da mu kyauta aka ba mu duk yan shekaru na an ba mu ilimin nan kyauta bai kamata mu uzurta ko kuma ni kasa da mu talakawa ba yau akwai ƴaƴan misali nake faɗa ƴaƴan abokan mu da muke primary school wanda ba su je gaba ba yau ba za su iya biyan kuɗin ma ordinary ta secondary school ɗin ba bandanta na kace za su yau in za a rubuta waye ko ne ko wallahi ba a yi biyan kuɗin ta kaga ana wahala sai ga mutane ya sa ake samu yaran ba sa iya zuwa makaranta wannan matsalar dole hukuma ta duba ta gani kuma kamar yadda muka ba da wannan kuduri za mu yi tashin tsaye bari ma in faɗa za mu yi tsayuwar alifi akan lallai wannan dokar sai an sama mutane da lokacin ai daga su ne Nibiya su South Africa ake kawo ƴaƴan kasar waje Unity Colleges din nan su zo su yi karatu a yanzu wannan damar da za mu sa ƴaƴan mu su yi karatu ba ma ƴaƴan kasar waje muke so mu toshe ya da ai haka kuma in an yi wani din ma bari in faɗa maka mummunan abu sai an nemo extra lesson teacher a gida yana koyarwa yaran nan ina gurbin ilimin yake ta lalace ya gurbace a gaskiya za mu tsaya a kai akan cewa mun yi wannan kuma za mu bi shi sau da tsawa alhamdulillah akwai mutanen da muka san suke da irin wannan aqida a majalisar a yanzu za mu sassa sai an sama wa talaka gurbi na ilimi da ilimi da yaki ya jahilci kakkana talaka kuma duk da jahilci a abun yayyawa cewa mu hawkaci
honorable baka ganin laifin kila ba za a ce na gwamnati bane kadai tunda ai akwai wasu jihohi da suka ce eh sun yadda makarantun primary zuwa secondary zama kyauta kuma duk iyaye da basu kai ƴaƴansu makaranta ba suna iya gurfanar da su gaban hukuma a hukunta su to ina kake ganin an samu rashin tafiyar da mulkin yanda ya kamata da zai sa kowa ya samu irin wannan ilimin da kake faɗi
masu raro a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyanmu Madina Dauda daga birnin Abuja da kuma jami'a da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legal Gresham da ku baban ya ci burin kicewa a huta lafiya sai wani mako
a da tangar daba kan jimarar ilimi abun rainawa himma
to a gaida baban gida Jibril yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ku ka aika mana ta sakonnin email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu kauran Mauda jihar Zamfara yace hakika gaskiya ita wannan matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya ta wuce yadda duk ake tunani ganin yadda a kullum matsalar ce ƙara bazuwa take a waɗansu yankuna kuma a haka shugaba tunin biya fi mayar da hankalin shi wajen dawo da hambararren shugaba Bazoum na Niger don karagar mulkin shi maimakon damuwa da halin da al'ummar ƙasar shi ke ciki sako daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Yakubu Makeri tashar Keji Alhaji Mukutar mai shago da wakin basa birnin Gwari da Nuhu mai wanki da guga tashar Keji suka ce muna kira ga ƴan siyasar mu na Najeriya da su dauki darasi akan abin da ya fara a ƙasar Niger inda sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum ya zama wajibi masu madafin iko a Najeriya ku nemar ma talakawan ku saukin rayuwa sakon Yusuf Meleda Gwalolo da malam mai zanen hula Gwalolo jihar Bauchi suka ce salam GOA raba gwamnonin Najeriya miliyan 2,500 shugaba Bola Tinubu idan talakawa su rage radadin cire tallafin man fetur Allah ya sa rabon ya kai ga hannun talaka kar a yi rijiya ta ba da ruwa guga ta hada
madalla an gaida wannan ne kuma kai mu ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
dubban mutane suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar Niger a Lahadin da ta gabata domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata wanda shugabannin su ya gargadin kasa London daga waje yayin da yake bada shawarar mika mulki na tsawon a tsawon shekaru 3 taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar Janar Abdulrahman Tiani ya gargadin cewa kusan da sojin kasashen waje suke shirin yi a Niger ba zai zama tankar tafiya a wurin shakatawa bane mutane biyu ne suka jikkata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin tarkacin zirgin Ukraine mara matuki da sojin saman Russia suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnatin yankin jami'an Rasha sun bayyana cewa Ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai a yankunan Moscow da Kaluga. Kasashen Rasha da China za su yi kokarin samun karfin siyasar tattalin arziki a kasashe masu tasowa a taron kolin da za a Afirka ta Kudu a wannan makon. Shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashen BRICS na Brazil da Rasha da India da China da kuma Afirka ta Kudu za su yi taruka na kwanaki 3 a birnin Johannesburg. Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa mutanen Sudan da suka makale a wata watanni ana gubza faɗa tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafin, babban sakataren ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa, ya shaida kamfanin lancin labarai na Associated Press jiya Lahadi cewa kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da kasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi 5 cikin 100. Dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Russia ta fice da yarjejeniyar baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa kasashen waje.
To masu sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri namu zuwa can anjima da daren ku idan Allah ya kai mu. wato da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel, wanda ya taya ni gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leather's Question da injiniya mu na yanzu Kila. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.